الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Shawwal shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to wai tambayar dan uwa shin akwai cin karo da juna tsakanin wato umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi game da fitar da takalma idan za a shiga makabarta sannan da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa mamaci idan an binne shi waɗanda suka binne shi idan sun juya baya yakan ji falawar takalmansu a wannan lokaci wasu mala'iku biyu masu girma za su zo su zaunar da shi su yi masa tambayoyi babu cin karo da juna tsakankanin waɗannan hadisai kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ji kansa ya yi bayani a kan wannan matsala a cikin littafinsa Fathul Bari shi wancan hadisi ne tabbatacce kamar yanda Bashir Ibn al-Khasasiyya Allah ya kara masa yadda ke cewa yayin da nake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makabarta waiwayawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai ya ga wani na tafiya da takalma tsakanin kabura manzon Allah sai ya daga murya sai ya ce ya sahiba sittiyatai aliki sittiyatai manzon Allah ya ce ya kai mai wannan takalma fitar da takalmanka idan aka ce sittiya shine takalmi na jemammiyar fata a takaice wanda a Hausa ake kiran shi barka shine ake kira da sittiya manzon Allah ya ce masa ya sahiba sittiyatai aliki sittiyatai manzon Allah ya ce ya kai mai wannan takalma fitar da takalmanka ka'ida ta malamai suka ce al'amru bi shay'in nahyun an bidhi umarni kai dai manzon Allah ya masa ya ce fitar da takalmanka wannan hadisi yana fa'idantar da mu shiga makabarta da takalma baya halatta sai da larura micece larura kasancewar tsananin zafi wanda yake na rana ko tsananin sanyi ko kuma akwai kaya an gane ko to a irin wannan lokaci na halatta mutum ya shiga da takalmansa amma matukar babu wata larura to baya halatta mutum ya shiga makabarta da takalma saboda su muminai darajar da Allah ya musu da martabar da ya musu bata takaita ba suna rai mumini ko bayan mutuwarsa yana nan da matsayin da Allah ya masa da darajar da ya masa kamar yanda ƴan uwanka suna kunkunce ba za ka zo kana tallaka mutane da takalma kana taka su suna raye to waɗanda suke mace ba dan haka wannan hadisi abin da yake fa'idantarwa haramcin shiga makabarta da takalma kuma yana fa'idantar da wajibcin fitar da takalma idan mutum zai shiga makabarta sai dai inda larura kamar yanda muka yi bayani dan haka Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa shi ya bada amsa ga wanda tunanin shi ya bashi cewa akwai cin karo tsakanin wannan hadisi da wancan hadisi yace a yace shi wannan hadisi na cewa shi mamaci idan an binne shi waɗanda suka binne shi idan suka juya baya yana jin fadawar takalmansu Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa yace wannan tsantsan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa babu umarni babu hani a cikin hadisi an gane ko bal shi wancan hadisi umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shi wannan hadisi labari ne yake badawa babu umarni a cikin sa balantana hani shi ko wancan hadisi abin da yake fa'idantarwa wajibcin fitar da takalma idan za a shiga makabarta shi yasa mun fada mun maimaita irin wannan karantarwa ta addini wanda da yawa daga cikin mu'minai sun jahilce ta kenan ya kamata duk wanda ya fahimci irin wannan mas'ala to ya dabbaka ya kwatanta saboda wanda bai fahimta ba ya fahimta ko da kayar to kai kokari ka fitar da takalman ka ringa lura da inda zaka aje kafarka da yawa sun jahilce wannan wanda ya jahilce wannan karantarwa zai iya zuwa yi tambaya na ga wani da aka shiga makabarta ya fitar da takalmansa shin yana da asali a addini in yayi dace da malamin sunna sai ya tabbatar masa cewa ai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ta hanyar haka sunna take yaduwa ta hanyar haka wanda bai gane bai ke ganewa kuma duk wanda ya ka zame masa sababin ganewa akan wannan mas'ala to kana da ladan adadin ladan duk waɗanda suka yi koyi da kai har zuwa kiyama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawm al-qiyama aw kama qala duk wanda ya sunnanta sunna kikkiawa manzo Allah yace yana da ladar wannan sunna da duk wanda yayi aiki da ita har zuwa kiyama sunnanta sunna kikkiawa abinda yake da asali a shari'a nassi na al-qur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mutane suka jahilta kai ka fito ka bayyana ko abinda mutane sun san shi sun yi sakaki kai ka fito kana nacewa akan wannan abu har suka yi koyi da kai shine sunnan da sunna kikkiawa ba zawwa da wani abu wanda yake sabo a cikin addini domin addinin Allah wannan addini da Allah ya azurta mu da shi Allah ya cika shi kamar yanda ya faɗa a yau ma kamar tuwakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan don haka dai a takeice ana bukatar duk abinda mu'minai suka fahimta na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kokari su yaɗa shi a cikin al'umma kamar yanda magabatan kwarai akan haka suke Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yazo cikin taron sahabbai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la yamna anna jarun jarahu an yagriza kashabahu fi jidarihi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa kada makwabci ya hana makwabcinsa wato ya kafa azaran shi ko kurin shi akan katangar shi idan makwabcinka yace zai tullo soranka ya sanya kuri ko ya dora azara manzon Allah yace karka hana shi sahabbai sai suka nuna sun damu akan wannan abin da ya faɗa musu sai yake cewa wallahi la armi yannabiha baina aktafikum yace ma li arakum anha muridi yace me yasa naga kuna bujire ma wannan sunna wannan karantarwa me yasa kuke bujire mata sai yace wallahi zan yaka wannan sunna tsakankaninku ko kuna so ko ba kwa so sai na faɗa manzon Allah ya ce kada makwabci ya hana makwabcinsa wato ya kafa kurinsa a jikin katangarsa dan haka wannan yana nuna mana duk abin da ka fahimta na karantarwar addini to yi kokari ka yaka shi a cikin jama'a a takeice dai babu cin karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu shi wancan hadisin da ya ce mamaci na jin falawar takalmansu tsantsan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa babu umarni a cikinsa balantana hani wannan ko umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da duk wanda zai shiga makabarta to ya fitar da takalmansa hikima domin mu'minai suna da daraja. gaya hadisi ne ba tabbata ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku da zai zauna akan garushin wuta ya kona tufafinsa ya kona fatarsa manzo Allah yace shi yafi masa alkhairi da zai zauna akan kaburi ka zauna akan garushin wuta ya kona tufafin ya iske fatar jikinka ya kone ta manzo Allah yace wallahi shi yafi alkhairi da zaka zauna akan kaburi to ina ga wanda yake taka kaburin yana wucewa ina ga wanda yake taka kaburin yake banta da gidan da ba naka ba gidan da ba naka ba ko mu ce ba gidan ku ba in kai sallama wannan dole sai ka nemi izini amma gidanka ko gidan ku idan kai sallama ba maganar neman izini kai tsaye zaka kusa kai ka shiga domin ubangiji ta'ala ya fada a cikin suratul nur cha ya ayyuhal ladina amanu لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وبنجي تعالى يا قوم مؤمني إذا ذاكوا شبه جدا سيتي غير بيوتكم باجدا جنكبا سيتي لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم يا قوم مؤمني Ubangiji ta'ala ya ce la tadkhulu buyutan kar ku shiga wasu gidaje gaira buyutikum wanda ba naku ba hatta tastani su sai kun nemi izini wato sallimu ala ahliha kun yi sallama ga masu gida wannan aya ba tana nuna neman izini shi yake gabatar sallama a'a alwawu anan la takata bit tartib ba ta hukunta wato jirawa cewa sai ka nemi izini sannan daga baya ka yi sallama sallama take rigayar neman izini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana idan ka zo gidan da ba naka ba zaka yi sallama idan an karbi sallama ba maganar kai sai ka kusa kai ka shiga cikin gida sai ka dan dakata sai ka ce ni ne wani ka ambata kanka da sunan da aka fi sanin ka a wannan gida an gane ku in ma wata sana'a gare ka ko wani nakami sai ka bayyana ka ce ni ne wani a adkhul shin na shigo idan kai tsaye ka nemi izini an ce shigo to sai ka shiga idan ka nemi izini karo na farko ba a ce ba shigo ka nemi izini karo na biyu ba a ce shigo ba na uku idan ka nemi izini ba a ce ka shigo ba to baya halatta ka zauna akan wannan kofar wannan gida wuce ka shiga sha'aninka in dai ka nemi izini so uku bayan an karbi sallama ba a ce ka shigo ba to sai ka shiga sha'aninka amma a karon farko da ka nemi izini aka ce a'a to shiga sha'aninka ko a karon farko ko a karo na biyu da ka nemi izini aka ce shigo ko kuma a'a to sai ka shiga sha'aninka amma in dai ka nemi izini so uku bayan an karbi sallama ba a ce ka shigo ba to baya halatta ka ci gaba da zama a kofar gida kamar yanda Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ya tafi gidan Umar Allah ya kara masa yadda yayi sallama aka karbi sallama ya nemi izini so uku ba a bashi izinin shigowa ba Abu Musa sai ya juya baya ya tafi yasa ya juya baya ya tafi Umar Allah ya kara masa yadda yace ku je ku ce masa ya shigo sai aka ce ai ya tafi Umar yace ku du bayan sa ku dawo da shi aka je aka dawo da shi Umar yace masa me yasa ka tafi me yasa ka koma sai yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in mun nemi izini su uku ba a ba mu izini ba mu shiga sha'aninmu Umar Allah ya kara masa yadda a wannan lokaci sai ya ci kwalarsa ya ci kuikuye shi ya ce masa wallahi sai ka zo mun da shaida wanda zai tabbatar mun da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa haka ko kuma in ladabtar da kai in tara maka bijiya a lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari ya tafi wajen wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina ya musu makiya da Allah ya ce shin a cikinku akwai wanda ya taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa idan mutum yaje gidan da ba nashi ba ya sallama ya nemi izini so uku in ba a bashi izini bai shiga sha'anin sa. Suka ce masa wallahi gaba ɗayan mu kowa anan ya ji wannan sunna, kowa ya ji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace to kunji kunji, naje gidan Umar nayi sallama na nemi izini so uku ba a bani izini ba, na kama hanya na tafi Umar ya dawo da ni, kuma ya ce dole sai na zo masa da shaida, in ban zo masa da zirwa shaida wato in san abin da zai biyo baya. Dan haka ina hada ku da Allah, wani ya tashi ya je ya zame min shaida. Suka ce masa anan a cikin wanda yafi kowa ya tashi zai zame maka shaida. Suka tada Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, Allah ya kara masa yadda. A lokacin nan ya tafi ya tabbatar ma Umar, yace wallahi, yace wannan sunna, yace mun ji ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar a lokacin nan yake fada ga Abu Musa, yace ba tuhumar ka bane ki cewa zaka kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka jingina masa abin da bai fada ba. Ina famar in tushe wata kofa ce ta barna, kada zamani yayi zamani wani ya fito yace manzon Allah ya ce kaza a alhali bai fada ba, domin su sahabban junan su baya tuhumar juna. Dan haka a takaice abinda muke so mu gane, neman izini ya keɓanta ne da gidan da ba naka ba, ba gidanku ba. In ka yi sallama sai ka tsaya, idan aka karbi sallama sannan sai ka nemi izini so uku, in an ce ka shigo ka shiga, idan ba a baka izini ba sai ka shiga sha'aninka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 45 a cikin wannan sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut. Kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon aya ta 46. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa la tujadilu ahadal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وبنجي تعالى نفعاه ولا تجادلوا أهل الكتاب muminai kar ku yi jayayya da mazawwalin tashi. Bayani ya gabata game da ma'anar wannan kalima ta ahlul kitab, laqabi ne wanda yake banta da yahudawa da ƴan musha, su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wannan laqabi da cewa ahlul kitab, domin an saukar ma manzannin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko musu littattafai, domin su Yahudawa Ubangiji ta'ala ya turo musu annabi Musa da littafin Attaura, sannan kuma ya turo musu wato annabi Isa da littafin Injila, sune kenan Banu Isra'il. Don haka dai in aka ce ahlul kitab, kenan wannan laqabi ne wanda yake banta da Yahudawa da ƴan musha. To Ubangiji ta'ala a nan yana kiran bayinsa mu'minai cewa kada ku yi jayayya wato da mazawwa littafi, su ne Yahudawa da ƴan musha, illa billati hiya ahsan, wato sai da hanya wadda take mafi kyau. Kenan in ma jayayyar ta kama, to a biyo hanya wadda take mafi kyau, shine cikin hikima da siyasa, wato a cikin ruwan sanyi ka faɗa na faɗa har a fahimci gaskiya. Domin lafazin tujadilu an ciro shi ne daga aljidal, ko kuma ka ce almujadala. In aka ce aljidal, wato shine jayayya kai ka ja ni na ja ka fada na fada so ake a fahimci menene daidai menene kuma kuskure. Ita wannan aya tare da cewa Qatada ibn Di'ama, Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya hukuncinta an shafe shi. Wace aya ta shafe hukuncin wannan? Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sa'irun. Sun tafi akan cewa wannan aya hukuncinta an shafe, amma tare da cewa wato Ibn Jarir al-Tabari, Allah ya ji kansa, ya tafi akan cewa wannan aya ce hukuma, hukuncinta yana nan. An gane ko koyau tattaunawa ta kama tsakankanin mu'minai da waɗanda suke mazawwa littafi, za a iya zaunawa a yi muhawara a canza miyau a kawo dalilai domin a fahimtar da jama'a gaskiya. Domin cewa aya kaza aya ce mansuha an shafe ta, wannan baya halatta sai da dalili wanda yake tabbatacce. A takaice dai aya ce wadda take muku kama ko yau tattaunawa ta kama tsakanin mumini da wanda yake baki tabe, to wannan ba laifi, akan iya mujadala, amma sai ta hanya wadda take mafi kyau. Micece hanya mafi kyau? Shine abu na farko, ya zamanto a cikin kwanciyar hankali da hikima da siyasa ba tare da tada jijiyoyin wuya. Kuma hikima a nan shine zawwa da dalilai nasi na Alkur'ani da hadisai waɗanda suke na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma da adilla waɗanda suke a ƙaliya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana, ikira zuwa tafarkin Ubangijinka da hikima, wato da wa'azi wanda yake kyakkyawa. Shi wannan kira zuwa ga addinin Allah bai keɓanta ba ga 'yan uwanka mu'minai, waɗanda suke ba mu'minai ba su ne farko wanda ya dace a kiraye su zuwa ga wannan addini. Kamar yadda kasancewar kafircin mutum baya nuna cewa a kausasa masa harshe sai a lokacin da ya tada karan hanci ya nuna kin gaskiya tare da cewa ya fahimce ta, to a lokacin nan ake kausasa masa harshe. Me Allah ya faɗa ga annabi Musa alaihi salam da ɗan uwansa Harun lokacin da ya aika su zuwa ga Fir'aun, kamar yadda ya faɗa, idhhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ubangiji ta'ala ya ce ku tafi zuwa Fir'aun, innahu tagha, domin Fir'aun ya yi shishigi ya ƙetare iyaka domin ya yi da'awar rububiyya. Ubangiji ta'ala ya ce fa qula lahu qawlan layyina, ku faɗa masa faɗa wadda take mai taushi. Dan haka a nan shine Ubangiji ta'ala ya ce wala tujadilu ahlal kitabi, kar ku yi jayayya da mazawwa littafi illa billati hiya ahsan. An gane ku sai da jayayya wadda take mafi kyau, kenan cikin hikima da siyasa a ruwan sanyi a tattauna. To amma su waɗancan malamai na farko irin su Qatada, su sun tafi akan cewa aya ce mansuha tsakaninmu da ahlul kitabi a yau ɗaya ne daga cikin abubuwa uku, imma al-islam abu na farko kenan, imma su meka wuya su musulunta wanda daman shi ne iya gurin da ake bukata, wa imma al-jizya, idan suka ce ba za su musulunta ba sai mu nemi cewa to su yi alkawarin za su ringa ba da jizya ga musulmi. Karo an gane ko awisai, ko kuma abu na uku, in sun ce karo ma ba za su bada ba, to shi kenan sai takobi tsakaninmu da su sai yaƙi. To shi ne a nan ya ce illa billati hiya ahsan, ya ce sai dai da hanya wadda take mafi kyau, ma'ana a tsaya a tattauna a kawo dalilai. Ubangiji ta'ala ya ce illal ladhina zalamu minhum, wato sai dai waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikinsu, to wannan tsakaninku da su wato ba maganar tattaunawa, kawai sai dai wato shi ne wato al-jilad, sarin takobi kenan, sai dai a fafata. Me ake nihi? Malamai suka ce illal ladina zalamu minhum, sai dai waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikinsu. Shin a cikin kafirai babu azzalimi? Kowane kafiri azzalimi, kowane kafiri azzalimi. To me ake nihi illal ladina zalamu minhum, ai sai waɗanda suka zalunci ku daga cikin su. Kenan waɗanda an ne musu musulunta sun ki musulunta, an ce su bada jizya sun ce ba za su bada ba, kuma sun zamanto suna tsangwamar musulmi. To a lokacin nan wannan tsakaninmu da su sai saran takobi. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da wasu suke kafa hujja a cewa ba maganar jihadi, tunda Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, ba maganar ka zo kawai ka ci da sama mutum ka ce dole musulunta zai. Sun kafa hujja da irin wannan aya da waccan aya wadda ke cikin suratul baqara, la ikraha fid din, babu tirsasawa game da wannan addini. Da fadar Allah subhanahu wata'ala da ke cikin suratul hud, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, da ubangijinka ya so ya ga dama da duk wanda ke duran kasa gaba ɗaya da sun yi imani. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, shi yanzu kai zaka iya tirsasa mutane har su zama mu'mini? Da aya wadda take cikin suratul fariq, wato lasta alaihim bi musaytir, lasta alaihim bi musaidir, ubangiji ta'ala yace kai baka zamanto ba mai tilasawa akan su cewa dole sai sun yi imani. To irin waɗannan ayoyi suke kafa hujja da su cewa ai duk wato ba maganar yau a fito a ce za a yi jihadi a yaƙi wasu a ce dole sai sun shiga musulunci. To wannan kasancewar abubuwa ne waɗanda suke na son zuciya. Jihadi yana nan kamar yanda yake, sai ya dangana da alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Don haka ita ayar tana nuna cewa su mazawwan littafi, in har tattaunawa ta kama tsakaninsu da mu'minai, to a tattauna da hanya wadda take mafi kyau. Kar a yi kaushin halshe, an gane ku, kar a kausasa, a tsaya a kawo dalilai, a kawo hujjoji, a yi ƙoƙarin fahimtar da su hanya ta gaskiya. Sai ya ce wa qulu amanna billazi unzila ilaina, ubangiji ta'ala ya ce ku faɗa ku ce amanna billazi unzila ilaina. Mun yi bayani a baya cewa wannan aya da ita ce aka suke kafa hujja akan cewa babu jihadi da sauransu, domin akwai wani littafi wanda aka wallafa, wanda kuma wanda ta jibunci wallafa wannan littafi ita ce ƙungiya ta musulunci a Nijar wadda ake kiranta IEN. An gane ku, IEN da su ne aka sa aka rubuta wannan littafi, wanda ake raba shi a makarantu waɗanda suke na ɗalibai waɗanda suke na Islamiyya a shekaru da suka wuce, wanda babi aka yi na musamman. Allah ɗaya addini uku, Allah ɗaya addini uku. Me ake nihi da addini uku? Musulunci da Yahudanci da Nasaranci. To shine sai aka kawo waɗannan ayoyi ake kafa hujja da su. To shi kuma kamar yanda abu ne wanda yake tabbatacce, duk wanda ya yarda da cewa akwai wani addini ingantacce a duran ƙasa a yau koma bayan musulunci, to wannan mutum ya kafirta. Saboda addini a wurin Allah addini ne ɗaya, ɗaya shine musulunci. Shi kadai ne ke karɓa sunan addini, duk wani addini ba addini bane abun Allah. Kamar yadda yake inna ad-dina inda Allahil Islam, musulunci abun Allah shine addini. Kamar kuma yanda musuluncin nan shine daya dayan addini wanda Allah ya yarda da shi, ya amince shi game da bayinsa. In har sun gurungumi wannan musulunci, to za su samu kwanciyar hankali da jin dadi a nan duniya, kuma za su dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Kamar yadda yake al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deenan. Don haka duk addinin da bawa zai samu ubangiji da shi a gobe kiyama, in dai ba musulunci bane, to ya tabi, ya dada tabewa, Allah ba zai karba masa ba. Kamar yanda ya fada wa man yabtaghi ghayra al-islamu deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Shine sai ya ce wa qulu amanna billazi unzila ilaina. An gane ku? Ƙungiyar da ta jibunci wallafa wannan littafi ita ce wannan ESRID, ita ta jibunci ta zuba kuɗi akan wallafa littafin, amma kuma wanda ta sanya hannu akan wallafa littafin ita ce IEN. da muna da kofin littafin a hannunmu wani dan uwa da ya kashi da rubutu sai yace wa qulu amanna ubangiji ta'ala yace ku fada ku ce mun yi imani billazi unzila ilaina wato game da abinda aka saukar mana shine na alqur'ani wa unzila ilaikum kuma mun yi imani mun gaskata da abinda aka saukar muku wa ilahuna abun bautar mu wa ilahukum da abun bautar ku wahidun wato makadaici ne shine Allah shine abun bautar mu kuma kuma shine abun bautar ku wa nahnu lahu muslimun mu ga Allah da ya hadace mu masu me kauya da shi da bi ne zuwa gare shi to wannan aya suna kafa hujja da ita akan cewa da musulmi da ba yahudi ba nasari gaba ɗaya wai kowa Allah yake bauta ma wai Allah ya ce wa ilahuna wa ilahukum wahid ai ba yanda za a yi wato ruwa da wuta su hada a cikin tasa guda kafirci da imani ba sa haduwa ba yanda za a yi a ce da mumini da kafiri su zama daya la yastawi ashabun nari wa ashabul janna kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma yastawi la a'ma wal basir wala dhulumat wala nur wala dhill wala harur wa ma yastawi al ahya wala al amwat ubangiji ta'ala yace makahu da mai gani ai ba za su yi daidai ba wala dhulumat wala nur duhu da haske ai ba za su yi daidai ba wala dhill wala harur zafi da inuwa ai ba za su yi daidai ba sai ya ce wa ma yastawi al ahya wala al amwat rayayi da matacci ba inda za a yi su daidai ba yanda za a yi a ce ba yahudi da dan mushin Allah suke bauta ma kamar yanda musulmi yake bauta masa ayar abinda take nihi wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautar mu wanda ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada wa ilahukum da abun bautar ku wanda ya cancanta ku kada ya tashi a cikin ibada wahidun Allah ne daya daya wa nahnu lahu muslimun kenan aya tana bada labari ne game da abin da ya dace a bauta masa amma ba tana nuna cewa da ahadul kitabi da musulmi cewa Allah gaba ɗaya kowa Allah yake bauta masa kamar yanda ake wannan da'awa a yau ake yada ta a cikin al'umma ta musulmi kamar yanda ku musulmi Allah kuke bauta ma Yahudawa su ma Allah suke bauta ma, ƴan mushin su ma Allah suke bauta ma. A'a, Yahudawa da ƴan mushin shedani suke bauta ma. Muminai su ne suke kadaita Allah a cikin ibada. Domin in aka ce al-ilahu shine abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa. To a cikin sammai bakwai da kasai bakwai babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya, face Allah da ya halicci halittu, kamar yanda yace وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون شيني يتي وهو الله في السماوات وفي الأرض شيني الله أبن بوتاء تكين سمي لكسي كما رأينا تشيني يتي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله شيني أبن بوتاء تكين سمي كما شيني أبن بوتاء تكين لسي mala'ikun da suke cikin sammai ubangiji ta'ala suke bauta ma haka muminai waɗanda suke cikin kasai shi suke bauta ma to shine yace wa qulu amanna ku ce mun yi imani mun gaskata din da zai unzila ilaina game da abin da aka saukar mana na alqur'ani wa unzila ilaikum da abin da aka saukar muku na littattafai wa ilahuna abun bautar mu wa ilahukum da abun bautar ku wahidun makadaici ne shine ubangiji subhanahu wata'ala wa nahnu lahu muslimun mu dai gare shi masu ne kauya ne da jidabi wannan gaba tana bayani game da duk lokacin da ba kitabi ba yahudi ko dan mushin ya baka wani labari labarin da baka da wani dalili wanda yake tabbatar da gaskiyar wannan labari ko ƙaryarsa yace maka ai a cikin littafin sa na at-taura ko a cikin littafin sa na injila Allah ya ce kaza kai kuma baka da dalilin da ke tabbatar da gaskiyar wannan labari game da ƙaryarsa to anan kada ka ƙaryata domin kana iya ƙaryatawa ya zama to labari ne na gaskiya kai ku ka shahince shi kuma karka gasgata domin kana iya gasgatawa ya zamanto labari ne na ƙarya. To yaya za ka yi? Iya abinda za ka faɗa shi ne ka ce na yi imani da abinda aka saukar mana na Alƙur'ani da abinda aka saukar ma manzanni na littattafa. Kenan kaga kai baka gasgata ba, kai baka ƙaryata ba. Kamar yanda hadisi yake cikin wato Sahihul Bukhari, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil-ibraniyya, wato Yahudawa sun kasance sukan karanta ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato at-taura da yaran su na Ibraniyanci. Wa yufassirunaha bil-arabiyya li ahli al-islam, sai su ringa fassara ma musulmi da yare wanda yake na Larabci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka faɗa masa ga abinda suke, manzon Allah sai ya ce da sahabbansa, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibu, kar ku gasgata mazawwal littafi kuma kar ku karyata su. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilayka, ku ce mu dai mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abinda aka saukar mana, mun yi imani da abinda aka saukar mana. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Haka akwai hadisi a cikin Al-Musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani, Allah ya ji kansa, riwaya ta Ibn Abi Namla Al-Ansari daga mahaifinsa Abu Namla, Allah ya kara masa yadda, ke cewa baina, an gane yake cewa yayin da nake zaune, baina ana jalisun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace yayin da nake zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun min al-yahudi wa murra bi jinazati, wato sai wani mutum ya zo daga cikin Yahudawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, sai aka wuce da wata gawa. Faƙada sai ya ce, ya Muhammad hal tatakallamu hadhihi al-janaza, yace ya Rasulullahi shin wannan gawa tana magana? Gawa tana magana, yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce, Allahu a'lam, Allah shine wasani. Wannan ba Yahudi sai ya ce, inna hata takallam, ai gawa magana take. Ba Yahudi ya ce, gawa magana take. Manzon Allah sai ya ce, ma haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadzibu, duk abinda wato Yahudawa ko ƴan mishan suka ba ku labari suka ce ga abinda yake cikin littafin su na At-Taura ko Injila, manzon Allah ya ce kar ku gaskata su kuma kar ku karyatar da su. Wa qulu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi, ku ce mun yi imani da Allah, mun yi imani da littattafansa, mun yi imani da manzanninsa. Fa in kana batilan lam tusaddiquhu, manzon Allah ya ce in har labarin da suka ba ku ƙarya ne to da mun ma ba ku gaskata su ba. Wa in kana haqqan lam tukadzibu, in ku labari ne na gaskiya to da mun ma ba ku karyata su ba, balanta na a ce kun yi laifi. Wannan yana iya kasancewa kafin Allah ya sanar da manzanshi cewa gawa na magana, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, yake cewa idza wudi'atil janaza wa hatamala ar-rijalu ala anakihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Manzon Allah ya ce idan aka fito da gawa aka aje, mazaje suka ɗauki wannan gawa a kan wuyayensu, manzon Allah ya ce in gawa ce ta ƙwarai za ta ringa faɗa tana cewa qaddimuni, ku yi maza ku gabatar da ni, ku kai ni makomata. Idan kwa gawar ba ta ƙwarai ba ce, manzon Allah ya ce za ta ringa faɗa kai can tabewarta da hallakarta, ina za ku tafi da ita? Haka gawar za ta faɗa. Manzon Allah ya ce komai da Allah ya halitta, yana jin wannan maganar ta gawa ya ce sai mutum da aljiya. Manzon Allah ya ce he mutum, inda a ce da aljiya, ya ce inda a ce ɗan adam zai ji maganar gawa, manzon Allah ya ce da ya faɗi wa mutum ba zai iya kai labari ba. To kaga wannan da manzon Allah da aka masa tambaya aka ce Yahudin ya ce gawa tana zance, manzon Allah ya ce Allahu a'lam, Allah shi ne masani. Wannan za ka ɗauke shi a kan kafin Allah ya sanar da shi cewa gawa tana magana, don haka lokacin da ba shi da masaniya ya maida ilimi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. shine anan yace wa qulu amanna ku ce mun yi imani billazi unzila ilaina game da abinda aka saukar mana na alqur'ani wa unzila ilaikum da abinda aka saukar muku an gane ku wannan dama haka Allah ya karantar da mu ya gabata tun a cikin suratul baqara qulu amanna billahi وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ يومين إيماني game da littattafan Allah baya tabbata baya inganta sai kai imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar a jimilce sannan kuma kai imani adad da tafsir game da littattafan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana ga Al-Qur'ani ga At-Taura ga Injila ga Zabura ta Annabi Dawud ga Suhufi Ibrahim ga Suhufi Musa shine yace wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautarmu da abun bautarku wahidin makadaici ne shine Ubangiji subhanahu wata'ala wa nahnu lahu muslimun mu gare shi masu miƙa wuya ne da shi da sai yace wa kadhalika anzalna ilaykal kitab wato kamar yanda muka saukar musu da littattafai ubangiji ta'ala yace haka kai ma anzalna ilaykal kitab muka saukar maka da wannan littafi na alqur'ani kenan kamar yanda Allah ya saukar ma manzannin da suka gabaci yayyan halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma ubangiji ta'ala ya saukar masa da littafi shine wannan littafi na alqur'ani domin duk annabawan da Allah ya aiko da dukkan manzannin da Allah ya aiko gaba ɗaya kowane annabi da kowane manzo ubangiji ta'ala ya turo shi da littafi kuma yadda ya faɗa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi ash-shahid wa anzala ma'ahum al-kitaba al-kitaba ana bi ma'ana al-kutub dukkan annabawa da manzanni Allah ya saukar musu da littafi shine anan yace wa kadhalika kamar yanda muka saukar ma manzannin da suka gabace ka littattafai anzalna ilaykal kitab kai ma haka muka saukar maka da wannan littafi na alqur'ani fal ladina atainahumul kitaba wadanda muka ba su wato littafi kenan gabanin ka ubangiji ta'ala yace yu'minuna bihi suna gaskatawa da wannan littafi da kazo da shi na alqur'ani an gane ko irin su Abdullahi ibn Salam da shi da Salman al-Farisi da sauransu waɗanda asalinsu ahlul kitabi ne suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji ta'ala yace fal ladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi kenan gabanin ka yu'minuna bihi wato suna imani da wannan littafi na alqur'ani sai yace wa min ha'ula'i daga cikin waɗannan kenan su mazawwa littafi yahudawa da ƴan musha man yu'minu bihi akwai waɗanda suke imani da alqur'ani shine kamar Abdullahi ibn Salam da Salman al-Farisi da sauransu sai yace wa min ha'ula'i daga cikin waɗannan kenan mutananka sune kenan larabawa kafirai wannan mutanen makka ubangiji ta'ala yace man yu'minu bihi akwai wanda ke imani da wannan alqur'ani kenan su wadancan an gama da su da yace fal ladina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi gabanin ka yu'minuna bihi daga cikin su kenan akwai wadanda suke gaskatawa da wannan alqur'ani kamar Abdullahi ibn Salam da Salman al-Farisi sai yace wa min ha'ula'i daga cikin wadannan wanda kake tare da su kenan larabawa ubangiji ta'ala yace man yu'minu bihi akwai wanda ke imani da wannan littafi sai yace wa ma yajhadu bi ayatina ubangiji ta'ala yace ba kowa bake musu game da ayoyinmu illa al-kafirun wato face waɗanda suke kafirai su kadai ne suke musu game da ayoyinmu domin su yahudawa in aka ce al-juhud wato juhud musu baya kasancewa sai bayan sanin abu ka san abu ya bayyana gare ka cewa gaskiya ne sannan daga baya kai musu shine ake amfani da lafazin al-juhud to su yahudawa sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin sani cewa annabin Allah ne manzo ne wanda yake cika miki manzali domin sun samu sifofinsa a cikin littafin da Ubangiji Ta'ala ya turo Annabi Musa da shi a Taurat, haka kuma sun samu sifofinsa a cikin littafin Injila. Da haka wani daga cikinsu yake cewa, wallahi sanin da na ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi sanin da na ma yayana, ta hanyar abin da ya karanta a cikin wannan littafi na At-Taurat. Yanda ya sani sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya gane cewa annabi ne, ko dan shi bai sane shi ba kamar haka. Shine can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ubangiji Ta'ala ya ce waɗanda muka ba su littafi gabanin wannan Alkur'ani, ya arifunahu, sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya arifuna abna'ahum, kamar yadda suke sani yayansu. To dan haka sun sani cewa annabi ne da gaskiya, shi ne cikamakin manzanni. Amma saboda hasada da girman kai da jin tsoron kucewar amfani na rayuwa, shi ne shugabanci da abinda suke karba na cin hanci a wajen mabiya, shi ya hana su su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su tabbatar da manzancin shi. Kwaɗayi da hasada da girman kai shi ne iya abinda ya hana su su yi imani da shi. Shi ne a nan Ubangiji Ta'ala ya ce, wa ma ya shahadu bi ayatina, ba kowa ba ke musu da game da ayoyinmu illal kafirun, sai waɗanda suka kafirce ma. Kenan ba kowa yake musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya kafirce ma Ubangiji. Sai ya ce, wa ma kunta tatulu min qablihi min kitabi, Ubangiji Ta'ala ya ce baka zaman tuba min qablihi, gabanin saukar wannan Alkur'ani, ko mu ce min qablihi, gabanin saukar maka da wannan Alkur'ani. Ubangiji Ta'ala ya ce baka zaman tuba ta tulu min kitabin, kana karanta wani littafi. Wala ta kutuhu bi yaminik, kuma baka zaman tuba gabanin saukar da wannan Alkur'ani, kana rubuta wani littafi da hannunka. Idan Ubangiji Ta'ala ya ce inda a ce kana rubutu da karatu kafin saukar maka da wannan Alkur'ani, lartabal mubtilun, Ubangiji Ta'ala ya ce da makaryata mabannata sun yi kokonto game da wannan littafi da ka zo da shi. To dan haka hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya aiko shi a matsayin annabi ne wanda yake al'ummi. Idan aka ce al'ummi, wanda bai iya rubutu balantana karatu, wanda bai iya bai rubuta balantana ya karanta, to ita wannan sifa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce ta daukaka da cikar daraja da matsayi, cewa bai iya rubutu bai iya karatu ba. Amma in ka danganta ta ga wani, to wannan sifa ce ta kaskanci ta komawa da baya. A wayi gari a ce yau baka iya rubutawa balantana karantawa, komawa da baya ne. Amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi ne na daraja. Dan haka ya gabata a cikin suratul A'raf, Ubangiji Ta'ala yake cewa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية. ونجد تعالى يتي الذين سوني ودن نسكي يتبعون الرسول النبي الأمية ودن نسكي بمنزو النبي ونيكي الأمي بإي الرتوبة لنتناقرات. تو هاو سواسكي تي واسيكة تنغاكا زاجي كينام قدم بري كسام ملابا kenan anan dan kada mabannata su samu kofar da za su aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su tuhumce shi game da kirkira wannan Alkur'ani. To kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo, bai iya rubutu balantana karatu. Amma duk da haka sai da suka tuhumce shi da cewa shi ya kage wannan Alkur'ani. Wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, suka ce wannan Alkur'ani ne yake karanta muku tasdiyu ne na mutanen farko. Iktatabaha, da ya nema a bashi shi mutane rubuta, fa hiya tumla alaihi bukratan wasila, safiya da murice akan masa shautar Alkur'ani, ana masa dikti, ana faɗa yana rubutawa. To Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, gabanin saukar maka da wannan alqur'ani baka zamanto ba kana karatu min littafi, wala takhudhu bi yaminika, kuma baka rubuta wani littafi da hannunka. Idan inda a ce ka iya rubutu, ka iya karatu, gabanin saukar da wannan alqur'ani, ubangiji ta'ala ya ce dartabul mu'minun, da mabarnata wato sun yi shakka game da wannan alqur'ani. To dan haka tare da haka ku sun yi kokonto kamar yadda bayani ya gabata, haka can cikin suratul yunus ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinati qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddina qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin 'adhim qul law sha'a allahu ma talawtuhu 'alaykum wa la adrakum faqad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilu. Ubangiji ta'ala yace idan an karanta musu ayoyin mu a bayyane wadanda ba sa imani da wannan alqur'ani, sai su faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce iti bi qur'anin ghairi hadha, zo da wani abun karatu amma ban da wannan, ka zo da wani alqur'ani amma ba wannan ba, aw baddilhu, ko kuma shi wanda yake hannun naka ka canza shi. Ubangiji ta'ala yace faɗa musu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi, a karan kaina ban isa ban canza alqur'ani, ina attabi'u illa ma yuha ilayya, ni bana biyar komai face abinda aka turo min na wahayi, yace kuma inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin 'adhim, ni ina jin tsoron azaba ta yi ni mai girma in har na saba ma ubangiji na, domin Allah ya faɗa wa law takawwala alaina ba'd al-aqawili la akhadna minhu bil yamin kuma da qab'ana minhu alwati kuma minkum min ahadin anhu hajizi, sai yace kun law sha Allah, ce inda Allah ya so ya ga dama ba ta lautuhu alaikum da ban karanta muku wannan littafi, wala adrakum bihi, da kuma ubangiji na bai sanar da ku wannan alqur'ani ta tsani na, yace kar ku manta fa faqad labistu fikum umran min qabli, na zauna zamani mai tsawo a cikin ku kafin Allah ya turo ni a matsayin manzo, kun san ne kamar yunwar cikin ku, shin na taba ce muku Allah ya ce kaza, ya ce ayi kaza, ko ya ce a bar kaza kafin ya turo ni a matsayin manzo, wa qad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilun, shi yanzu ba ku hankalta ku gane cewa wannan alqur'ani sako ne na ubangiji wanda ya turo ni da shi, shi ne anan ubangiji ta'ala ya wanke shi, yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, gabanin saukar maka da wannan alqur'ani baka zamanto ba kana karatun wani littafi, wala takhudhu bi yaminika, kuma baka rubuta wani littafi da hannunka. Idan inda a ce ka iya rubutu, ka iya karatu, kafin Allah ya saukar maka da wannan alqur'ani lartabul mubin, da mabarnata wato sun yi shakka, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da marubuta na musamman, idan wahayi ya zo masa daga gun ubangijinsa kai tsaye yakan kiraye su su rubuta sakon da aka aika, yana da marubuta sun wuce a lissafa, haka duk takaddada manzon Allah zai rubuta ya aika ma sarakuna yakan yi umarni a rubuta, kamar yadda da aka zo sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya adi cewa ya rubuta ka'idodin da aka aje a wannan sulhu, manzon Allah bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, har ya koma zuwa ga ubangijinsa. Sai yace bal huwa ayatun bayyinatun, bar dai shi wannan alqur'ani da ka zo da shi ayoyi ne waɗanda suke mabayyana ma'abuta bayani, fi sudurin ladina utul ilm, wanda Allah ya kimsa tilawarsu da haddace su da sanin ma'anarsu a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani. Kenan in ka maida dalilin nan bal huwa zuwa ga alqur'ani, bal huwa dai shi wannan alqur'ani da ka zo da shi ayatun bayyinatun, ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani, wanda Allah ya kimsa su fi sudurin ladina utile, a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani. Kenan su ne Allah ya, su ne malamai Allah ya azurta su da wato karanta alqur'ani da haddace shi, sannan kuma da fahimtar ma'anar da shi alqur'ani ya kunsa. Domin Allah ya faɗa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudhakkir, ko kuma ka maida damir na huwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn Jarir Allah ya ji kansa ya rinjaye da wannan ma'ana ta biyu, bal huwa bari dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatun bayyinatun kenan ma'abucin ayoyi ne waɗanda suke mabayyana ma'ana sifofi shi fi sudurin ladina utul ilmu a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani kenan waɗanda aka ba su sani daga cikin ahlul kitabi waɗanda suka karanta at-taura da injila to suna da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi sun san ma'anar shi yasa saboda kasancewar ayyukai an gama bayani game da alqur'ani kenan wannan kuma ana magana ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mai da dalil kenan ila aqrabi mazkur shine yafi dacewa kamar yadda yake wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudhu bi yaminika idhan lartabal mubtilun sai yace bal huwa ayatun yace baridi wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatun kenan zu ayati an gane ko an shahi kenan anan al-manqut wato sai aka wanzar da annat kenan zu ayati ma'abucin ayoyi ne waɗanda suke mabayyana me ake nihi da ayoyi mabayyana kenan sifofin shi da Allah ya tabbatar a cikin littattafan da suka gabace a al-Qur'ani fi sudurin ladina utul ilm a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani ko kuma bal huwa bari dai shi wannan al-Qur'ani ayatun bayyinatun ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani fi sudurin ladina utul ilm a cikin zukatan waɗanda aka ba su sani su ne malamai wa ma yashhadu bi ayatina ubangiji ta'ala yace ba kowa ke musu game da ayoyin illa zalimun sai dai waɗanda suka zalunci kawo nasu wa qalu wato sun faɗa suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaihi ayatu min rabbi wani yana a saukar masa ayoyi daga gun ubangijinsa irin yanda aka ba annabi Musa sanda da farin hannu irin yanda aka ba annabi Salih wato taguwa mi yana shi ma a bashi wannan aya a bashi wata mu'jiza an gane ko waqalu suka ce laula unzila alaihi wai min yahana a saukar masa ayatun ayoyi ma'ana mu'jizu min rabbihi daga gun ubangijinsa in har manzo ne da gaskiya suka ce to annabi Musa ai an bashi sanda in ya saki sandar ta zama maciyiya idan ya rike kuma ta koma sandar ta kuma an bashi farin hannu idan ya sanya hannunsa a cikin wuyar riga a hammatar shi idan ya fito da hannun sai ya riga kyalle yana haske kamar rana suka ce to shine ya hana a bashi annabi Salih an bashi taguwa da sauran annabawa Allah ya karfafe su da mu'jizu annabi Isa yana warkar da makabo da wanda yake mai cuta albarasa kuma yakan tayar da matacci shine ya hana a bashi mu'jiza in har annabi ne da gaskiya ubangiji ta'ala yace kun ce da su innamal ayatu indallah kusan da cewa ayoyi a wajen Allah suke in ya ga dama shi yake zawwa da aya amma ni a karan kaina ban isa in zo da wata aya ba kuma inda Allah ya san zawwa da ayar za ta amfane ku to da Allah ya zo da ita inda cewa mu'jizar in an zo da ita za ku yi imani ubangiji ta'ala da ya zo da ita dan haka ya faɗa a cikin suratul isra wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al-awwal wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bi ayatina illa takhwifa ubangiji ta'ala yace wa ma mana ana an nursila bil ayati ba komai ya hana ba wato mu aiko da wasu ayoyi ga wannan annabi cika mashin manzanni illa an kadzaba biha al-awwal ubangiji ta'ala yace sai dan kasancewar jama'u waɗanda suke na farko sun tsaryatar da mu'jizu da Allah ya karfafa annabawa mutanen Salihu ya zo musu da taguwa kamar yadda suka nema amma sai karyata shi annabi Musa alaihi salam ya zo da ayoyi kuma Fir'auna da jama'arsa sun karyata da sun ce da mu shine Allah ya ce wa ma mana ana ba komai ya hana mu an nursila bil ayati mu aiko manzanmu da wasu ayoyi mu'jizu illa an kadzaba bihal awwal face sai a sababin cewa na farko sun karyata da ayoyin da Allah ya turo manzanni wa ataina samudan naqata ubangiji ta'ala yace samudawa mu ne muka ba su taguwa kamar yanda suka nema annabi Salihu ya zo musu da ita in ya zo da ita za su yi imani mu siratan ga ta aya ce kirikiri ne nuratar da cewa annabi Salihu annabin Allah fadalamu biha suka zalunci kawunan su game da wannan taguwa suka kashe ta suka ƙaryatar da annabin da yazo da ita ubangiji ta'ala yace wa ma nursilu bil ayati illa takawifa ba ma turo da wasu ayoyi sai domin tsoratar su to shine anan wa qalu laula uzila alayhi ayatu min rabbi suka ce wai me ya hana a saukar masa mu'jizu daga ubangijinsa shi ma a bashi wata aya kamar yadda aka ba annabawan da suka gabace shi ubangiji ta'ala yace duna musu matsayin ka kul innamal ayatu indallah ce da su ayoyi abun Allah suke in ya ga dama shi yake zawa da ayar dan haka kasancewar annabin Allah a karan kanshi ba da isa bai ce bari in nuna muku mu'jiza kamar yanda waliyi a yau ba zai ce bai isa bai ce bari in nuna muku karama duk wanda yace bari in nuna muku karama to shedanci ne an gane ku dajjal ne daga cikin dajjajira shi kanshi waliyin Allah karama ta kan gudana a hannun shi amma ba tare da ya sani ba sai abin ya kasance sannan shi ma yake sani an gane ku karama abu ce tabbas ga waliyan Allah waliyan Allah suna da karama to wannan karama ubangiji ta'ala ne yake gudanar da ita a hannunsa amma shi waliyin ba a karan kanshi ba yake cewa bari in nuna muku karama kamar yanda annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanni bai isa bai ce bari in nuna muku wata mu'jiza Allah ne yake gudanar da wannan mu'jiza a hannun shi to shine anan yace wa inna ma ana nadhiru mubin kusan da cewa ni dai mai gargadi ne kuma ma'abucin gargadi wanda ma'abucin bayani wa inna ma ana nadhiru kusan da cewa ni dai kadai wato mai gargadi ne da gidan wuta ga duk wanda ya saba ma ubangijinsa da duk wanda bai yarda da manzanci na mubinin kuma mabayyanin gargadi wannan matsayi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma matsayi ne na annabawa da manzannin da suka gabace shi saboda su annabawan Allah Allah ya aiko su ne dan gargadi game da gidan wuta ga duk wanda ya saba ba Allah kuma su bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya yi imani da su ya yi imani da ubangijin da ya aiko su kamar yanda ya gabata rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul kamar yanda ya gabata kulla amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun shine anan yace wa inna ma ana nadhirun mubin ce da su ni dai mai gargadi ne wato ma'abucin gargadi wanda yake mabayyin ubangiji ta'ala yace awalam yakfihim wai shin bai ishe su ba aya anna anzalna alaykal kitaba cewa mu ne muka saukar maka da wannan littafi na alqur'ani yutula alaihim gaya alqur'anin ana karanta musu wannan bai ishe su ba aya wanda alqur'anin nan da kazo da shi yaran larauci kuma ya gagare su su zo da daidai da aya daya wanda ta yi kama da ta alqur'ani sun kasa shin wannan bai ishe su ba aya wace aya suke nema bayan wannan alqur'ani shine Allah yace awalam yakfi shin yanzu bai ishe su ba a matsayin aya anna anzalna alaykal kitaba cewa mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani yutula alaihim gaya ana karanta musu shi ubangiji ta'ala yace inna fi zalika wato game da saukar da wannan littafi na alqur'ani da rahmatan ubangiji ta'ala yace lalle akwai jin kai na musamman wa zikira da tunatarwa li qaumi yu'minu ga jama'ar da suke imani da shi to hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya fahimci gaskiya bayan ya fahimci gaskiya ya juya mata baya to Allah yakan tushe basirar shi ya rufe zuciyar duk abin da za a zo masa da shi to ba zai yi imani da shi dan haka anan koda za a zo musu da ayoyi ba za su yi imani ba saboda Allah ya faɗa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'adim wadanda kalima ta azaba ta gasgata akan su ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani ba koda kowace aya za ta zo kaddara cewa duk mu'jizun da aka ba annabawa da manzannin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙara dumka masa inda zai zo musu da wadannan ayoyi ba za su yi imani ba sun nema cewa wata ya tsage ya sauko kuma abin ya tabbata amma ne suka faɗa cewa suka yi dawo yadda tarabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustaqbir. Shi ne anan Allah ya ce awalan yakfihim anna anzalna alaykal kitaba, shi yanzu bai ishin su a matsayin aya cewa mu ne muka saukar maka da wannan littafi na alqur'ani yutula alaihim, gaya ana karanta musu shi. Inna fi zalika, ubangiji ta'ala ya ce lalle gaba da saukar da wannan alqur'ani la rahmatan, akwai jin kai na musamman wa zikra da tunatarwa liqaumin yu'minun, wato ga mutanen da suke imani da shi. Sai ya ce qul kafa billahi baini wa bainakum shahida, ce Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku akan gaskiyar manzanci na, da gaskiyar wannan littafi da nazo da shi, Allah ya isa mai shaida. To Allah fa ya shaida cewa shine ya saukar masa wannan alqur'ani, lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi idnihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida, Allah da malaiku tilsun shaida sun tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na musamman, kuma abin da yazo da shi na asakon alqur'ani gaskiya ce kasantacciya daga Ubangijin sa. Shine yace kulci da su kafa billahi, Allah ya isa shahidan mai shaida baini wa bainakum tsakanina da ku, kenan akan gaskiyar mu akan manzanci na da gaskiyar littafin da nazo da shi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, Ubangiji na ku shine ke da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da abin da ke cikin ƙasa bakwai. An gane ku, kenan in ma kaga masa ne wannan alqur'ani na ce shi ya aiko ni da shi, to yana da sani, domin babu abin da ke koyuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa. Inna Allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, wallazina amanu bil batil, wadanda suka gaskata bil batil da ƙarya. An gane ku, wadanda suke bautar shaytani wa kafaru billahi, suka kafirce ma Ubangiji, ulaika humul kasibun, wadannan su ne takwabbi a gobe kiyama wanda makomarsu ita ce wuta. Me ake nihi da albatil a nan? Shine bautar shaytani, domin duk wanda ke bauta ma wannan Allah to shaytani ne yake bauta ma, domin shaytani shine ya kawata masa wannan mummunan aiki. Shine yace wallazina amanu bil batil, wadanda suka yi imani bil batil da ƙarya shine bautar shaytani, wa kafaru billahi suka kafirce ma Ubangiji, ulaika humul kasirun, wadannan su ne takwabbi a gobe kiyama wanda makomar su ita ce wuta. Wa yasta'jilunaka bil azabi, suna neman gaggawar, wa yasta'jilunaka suna gaggauta ka bil azabi, game da saukar azaba, cewa wai in har manzo ne da gaskiya to ya sanya azabar Allah ta sauka a yanzu. Kamar yanda ya gabata, wa iza qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim, suke cewa ya Allah in har wannan alqur'ani gaskiya ne kasantacciya daga gunka, kamar yanda shi Muhammad ke fada sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i, suka ce ya Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama, a wuti na bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba ba a bushiyar radadi. Kamar yanda a can cikin suratul isra, autusqida alaina as-samaa, autusqida alaina as-samaa kama autusqida kama alai kama za'amta alaina as-samaa, suke cewa ko ka sirayen mana da wani bangare na samaniya, kamar yanda kare ya cewa wai in ba mu imani da kai ba sama za ta rutu ta kashe mu. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka, suna nema maka gaggawa bil azabi, game da saukar azaba, wa laula ajalun musamman, Ubangiji ta'ala ya ce ba dan ajali wanda yake abun ambato, Allah ya ma annabin shi ya ma manzon shi alƙawari cewa ba zai halakar da al'umma shi irin yanda ya halakar da al'umman da suka gabata, domin mutanen annabi Nuhu gabaɗaya Allah ya halakar da su sai waɗanda suka yi imani da shi, Adawa mutanen annabi Hud gaba ɗaya Allah ya halaka da su, Samudawa mutanen annabi Salihu gaba ɗaya Allah ya halaka da su, haka mutanen annabi Shu'aib. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a, Allah ya karbo addu'arsa, cewa kada Allah ya halaka da al'ummarsa da irin azabar da ya halaka da al'umman da suka gabata, Ubangiji ta'ala ya ce ya karbo wannan addu'a. Allah ya musu alƙawari, azaba sai a makoma, balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amma, Ubangiji ta'ala ya ce kiyama wato ita ce ma alƙawalin su ta yi musu azaba. kenan da zarar sun mutu to wannan shikenan kiyama su ta tabbata tun daga nan za su fara ganin azabar Allah har akai lokacin da alkiyama za ta tabbata shine anan yace walaula ajalun musamman ba dan ajali wanda yake abun ambato Allah yayi alkawari shi ko baya saba alkawari da ja'ahumul azab ummi ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwaya ta da azabar ta zo musu kai tsaye kamar yanda suka nema wala ya'ti yanahum baghtatan da azabar ta zo musu kai tsaye wa hum la yashuruna ba tare da sun yi sani ba sai yace yasta'jiluna kabil azabi Allah ya karfafa maganar yace suna da nema maka gaggawa game da saukar azaba wa inna jahannama ubangiji ta'ala yace faɗa musu cewa ita wutar jahannama la muhidatun bil kafirina me kewayewa ce da kafirai ta kowane shashi sama wuta ƙasa wuta gaba wuta baya wuta dama wuta hagu wuta ko ina ubangiji ta'ala yace wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin lalle wutar jahannama me zagayewa ce da kafirai babu dunguri sai yace yauma yaghshahum al azab masu labari game da yinin da azabar Allah ke ruho musu min fauki ta saman taburbushin su kenan ta saman kawudan su azabar Allah za ta ruho musu wamin tahti arjulihim haka daga kasan kawakuwansu kamar yadda ya faɗa la ummin jahannama mihadun wa min fawqihim gawar kasa wuta sama wuta wal iyad billahi shine yace yauma yaghshahum al azab masu labari game da yinin da azabar Allah ke ruho musu min fawqihim taburbushin su wamin tahti arjulihim da karkashin kafafunsu wa yaqulu zuqu a lokacin nan mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da azautar da su zai ce da su ku dandana sakamakon ma kuntum ta'maluna mummunan abin da ku kasance kuna aikatawa a rayuwar ku ta duniya shine kafirci kamar yanda ya faɗa yawma yushabuna fil nari ala wujuhihim zuqu masasaka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.